sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Ma wasu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samun mu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Safinatu Sarso dangi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa da wannan daren domin gabatar da wani sabon shirin. A cikin shirin za mu kawo muku rahoton yawan makamai da suka yawaita a hannun jama'a a jihar Plateau sai kuma korar wata jami'ar kiwon lafiya da yar kasar Switzerland da jamhuriyar Niger ta yi. Idan muka je kuma Lagos za mu kawo muku rahoto akan amincewa da gwamnati yayi da ban takarar da aka zaba. Amma yau kuma muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi domin kaucewa mallakan makamai a hannun mutane ba bisa ka'ida ba. Sai kuma Rilwan Muktar Abbas ya kawo muna labarin wasanni amma a takaice. Amma fa duk waɗannan sai kun ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Wani babban jami'an ƙasar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin ƙasar ba ta goyen bayan ƙirƙiro kotun laifuffukan yaƙi, wani muhimmin ɓangare na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da ɓangarorin ƙasar suka sake jaddadawa. Kotun da aka ba da shawarar kafawa za ta kunshi alƙalan Sudan ta Kudu da ƙwararru akan laifuffukan yaƙi na ƙasashen ƙetare, wanda aikin su ne gurfanar da wanda ake zargi da aikata kisan kiyashi a lokacin yaƙin Sudan ta Kudu da ya ɗauki tsawon kusan shekaru 5. Jami'an ƙungiyoyin jama'a sun ce ya kamata a kafa kotun ba tare da ɓata lokaci ba don kawo ƙarshen rashin adalci da yayi yawa a ƙasar Sudan ta Kudu. Da yake magana da manema labarai a Juba a cikin wannan satin, ministan labarai Michael McQuay ya bayyana kotun a zaman wani makamin dabarar kokarin hambarar da gwamnati daga kasashen Amurka, Birtaniya da Norway. McQuay ya ce duk wani abu da zai kawo cikas ga kokarin kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya ba za mu yarda da shi ba, amma ya kamata kasashen nan uku da sauran kasashen yankin su baiwa samun zaman lafiya fifiko. Sabon shugaban Iraki Barham Salih ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya bada damar kafa sabuwar gwamnati. Kusan watanni 5 da suka wuce 'yan majalisar Iraki suka zabi Salih, sanannen dan siyasar Kurdawa da ƙuri'a da 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291. A wata yarjejeniya ta shekarar 2003 wadda ba a hukunce ba, lokacin da Amurka ta jagoranci mamaye Iraki, dan Kurdawa ya rike mukamin shugaban kasar yayin da Prime Minister ya kasance dan Shi'a, kakakin majalisar kuma dan Sunni. Zaben wani mataki ne mai muhimmanci na kafa sabuwar gwamnati wanda 'yan siyasa suka kasa kafawa tun zaben da aka yi a watan Mayu. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilastawa mutane ficewa daga wuraren da girgizar ƙasa ta yi wa barna a ƙasar Indonesia, a yayin da ƙungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara. Sa'annan kuma rahotanni na cewa a saboda bacin rai dangane da tafiyar hawainiyar jigilar kayayyakin agaji daga gwamnati, mazauna garin suna balla shaguna, suna satar abincin da za su ci, tsabtataccen ruwan sha da sauran kayan masarufi. Tuni shugaba Widodo ya ba da umarnin ansar taimako da kasashen ƙetare zuwa ga Sulawesi. Mai ɗakin shugaban ƙasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da ziyarar mako guda da ta kaiwa wasu ƙasashen Afirka a yau Laraba. Mrs. Trump ta raba barguna da kayayyakin wasa na jarirai da iyayensu a wata asibiti da ke babban birnin Ghana ta Accra jim kaɗan bayan isar ta jiya Talata. Uwar gida Melania za ta yi amfani da ziyararta a ƙasashen Ghana, Malawi, Kenya da Masar don faɗaɗa da kuma inganta shirinta mai taken ka zama gwarzo a duk abin da ka sa a gaba, dabara da zai mai da hankali akan inganta rayuwar ƙananan yara da lafiyarsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro rahoton da koka da hukumar samar da zaman lafiya a jihar Plateau game da yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta kan yawaitar makamai a hannun jama'a, wanda ta ce shi ke ruruta wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin 'yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da ƙone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Langman, ya ce gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun miƙa makaman da ke hannunsu.
Wannan abin da ya faru dai abin turne ga ita al'umma, abu ne gaskiya da kuma kowa ya kamata ya nuna bata ran sa kai. Zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman ɗan sarki, gwamnati na kokarin da ta kawo tsarin da zaman lafiya na kware, amma kuwa kamar akwai mutane wasunmu da ba sa son zaman lafiya na kware a wannan jiha, shi yasa shi da muke tashin hankali na kwanan nan.
To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka, me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai al'umma ba su mallaki makamai ba?
Kuma gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta don ta ga cewa ta karɓi ko kuma ta kwace duka makamai da aka koboye a gidaje musamman a Jos North, Jos South, a duka wuraren barikin da. Dole ne mai aiki da jami'an tsaro, dole ne al'umma kuma ta haɗa kai, har ma ga ɓangaren ita wannan zance na ɓoye makamai a gidaje. Dole mu ciro wannan makaman, dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati, a mika jami'an tsaro domin zaman lafiya na kwari ta tabbata a wannan jiha.
To akwai sakonnin ƙarya da na gaskiya waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin?
Gaskiya kin ga wannan labarbaru na ƙarya da ake yawo da shi bata gari ne sosai ba na kaɗan ba, wato yana kawo tashin hankali. Dole ne mu haɗa kanmu mu ga cewa mun cimma burin wannan komai na tsara ga irin wannan mutane da suke kawo labarbaru na ƙarya.
A halin da ake ciki kuma, jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin Duradu a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu sun gano wata mota ƙirar bus mai cin mutane 18 a cikin tafkin. A makon jiya dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon janar Idris Alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar Plateau ranar 3 ga watan jiya. Duk kokarin da na yi don jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Umar Adam, ya ci tura, domin kuwa na kira wayarsa bai ɗauka ba. Na kuma aika da saƙon karta kwana, amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar taƙaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu daga ƙarfe 10 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Ku zauna lafiya, al'umma ta kasa ta kujiya. Zama lau lafiya shi ne cigaban Nigeria.
To daga Jos a Nigeria sai kuma jamhuriyar Niger, inda mahukuntan kasar suka kori wata ma'aikaciyar kiwon lafiya domin ta share ƙarya. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yayin ziyarar da ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke gudanarwa yanzu haka a karkarar magariya da ke yankin Zandar, tawagar da ta hada da shugaban kungiyar kasa da kasa ta MSF Swiss reshen Niger, aka gano cewa bayanan da Madam Anne Pite ta bayar a makon jiya, wanne ke cewa yaro 10 ne ke halaka a kowace rana a wannan yanki sakamakon tsanantar masasar cizon sauro da cutar tamowa, babu ƙamshin gaskiya a tare da shi.
Kun ga inda mun ka bude register wanda ake gwada mutuwar yara cikin ma wata wanda ya shude September 2 zuwa 30 gare, su 10 mun ka iske wanda sun kamu da cikin wannan wata. In an ka doka bisa kwadin duka jihar magariya ko department ta magariya, abinda an ka samu adadin wadanda sun kamu sasarar cizon sauro 75,000 su a san Kenzimil. Cikin su an samu mutum 123 da sun karasa rayuwarsu, kuma bisa tsawon wata 9 kenan zancen sun kawo wancan zancen ƙarya ne na cewa kamar mutum 10 duk ini.
Kungiyar Medecins Sans Frontières wacce yake daya daga cikin kungiyoyin da ke yi wa gwamnatin Niger rakiya a fannin kiwon lafiya ta nisantar da kanta da abinda wannan jami'ar kiwon lafiya ta faɗa a wata bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a makon jiya. Saboda haka gwamnatin Niger ta buƙace ta ta gaggauta ficewa daga kasar cikin awowi 48 bisa dalilan da minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai.
Da mun ka tambaye ta me yasa ta wannan abun da kwarin ta ce a ita an ce ta yi da baya ta kasa faɗin wanda ya ce ta yi wannan abun. Shi shugaban kungiyar wanda ake ce ma representant PAI na MSF ya ce wannan ta yi shi ne da sunanta. Kenan tunda ta yi da sunanta kenan waye kamata a yi ma hukumci, ita ya kamata a yi ma hukumci don haka an kai mata wannan hukumcin da kunka gani.
Sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na cadre de concertation et d'action citoyenne na ganin rashin dacewar wannan mataki. Yana mai cewa ba a yi wa wannan jami'ar sa kai adalci ba.
To mine nata dan ta zo ta ce gashi abubuwan da ta gani a fuskan tren. To ko da ya zamanto kukun aika wani wanda yake ba da rahoton bamban nata sai a zo a gama rahoton guda biyu a ga mi za a tace mi za a amfani da wannan kutukan bangaren guda biyu.
Masasar cizon sauro na daga cikin cututtukan da masana suka saka a sahun gaban waɗanda suka fi halaka yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa musamman dai a nafiyar Afirka. Haka kuma jamhuriyar Nijar ma bata tsira ba daga wannan matsala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun
sai. To daga Niger kuma zamu koma Najeriya inda gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode ya ba da kai buri ya hau domin ko ya ce zai goya ma wanda ya kada shi baya. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ya amince da sakamakon zaben cikin gida na jam'iyyar APC da aka gudanar wanda ya sha kayi. Gwamna Akinwumi Ambode a jawabinsa ga al'ummar jihar ta Lagos ta kafofin yada labarai ya kira ga al'ummar ta jihar Lagos da su marawa wanda ya ci zaben cikin gida goyon baya domin jam'iyyar su ta APC ta samu nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa.
It is in this regard that I wholeheartedly congratulate the winner of the Lagos State APC primaries, Mr. Babajide Sanwo-Olu, and urge all Lagosians to immediately support our party's gubernatorial candidate.
Naga ya dace cewa intaya wanda ya samu nasara a wannan zabe na cikin gida da aka gudanar na jam'iyyar APC domin zama gwamna a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Mr. Babajide Sanwo-Olu kuma ina kira ga dokacin al'ummar jihar Lagos da su bashi goyon baya domin aiki tukuru da yadda jam'iyyar mu ta APC za ta samu nasara a zaben da za a gudanar.
In the 2019 elections, I work for the success of my dear party.
Da al'ummar jihar Lagos suka yaba da wannan mataki na gwamna Akinwumi Ambode shi ma wanda ya samu nasara a wannan zabe da aka gudanar. Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa a shirye yake ya ci gaba da gudanar da ayyukan da gwamna ya gudanar idan aka zabe shi a shekara mai zuwa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida kuma kafin bude layukan mu a shakata da wannan.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa. Mai burge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashi Hausa na BOE matsayin ya zarje yan bayo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran farko daga Plateau. Wane ne daga Plateau?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To Kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To, jihar Jigawa ce nan ce Filato. To, ja mu je Zaburansi.
To, a hakikanin kodai ke na da shirin ban san akan me kuke bayani ba.
Ikon Allah, to ka saurara. Mun samu kira daga Kebbi, waye daga Kebbi?
Assalamu alaikum, kuna magana.
Wa alaikum assalam.
Ba mai fata ya wuri.
To da Asabe, me ina hankalin kai karkata game da wannan batu?
To ni abin da na fahimta shine idan ana so a kawo karshen waɗannan makamai da suka shiga hannun matasa, don matasa ne sai an ɗauki mataki na ba sani ba sabo, saboda manya ke sayan waɗannan makamai suna ba matasa ɗan bangar siyasa. Alhaki babu ɗiyansu ciki, babu ƙannansu ciki, babu wani danginsu a ciki. An ɗauko makaman gani an ba matasa domin su je su kashe kawunansu. Alhali su waɗanda suka sai makaman nan ƴaƴansu suna ƙasashen Ture suna karatu, amma sun ba ɗiyan talakawa bindigogi suna tada da hankali a suna kashe kawunansu. To ya kamata ma mutum ya yi kaki kamar albasa, aka kama shi yana da hannu wurin ba matasa waɗannan makamai sa hukunci daidai da laifin da ya aikata. Wannan su je kawo ƙarshen tashin hankula da muke fama da su a Arewacin Najeriya da ma ƙasa baki ɗaya.
To Allah sa wannan shawara naka zai kai ga kunnin mahukunta domin ɗaukan mataki. Muna Bauchi, waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, me ye ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai ina ga duk gaskiyar magana, duk wani wanda zai ba da makami ma wani yaro ko kuma wani matashi ba daidai ba ne a tura yara su tafi makaranta su yi karatu a ba su ilimi, amma rike makami ba daidai ba ne ko kaɗan ba mu goyon bayan wannan. Kuma muna kira ga shikarsu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo doka, duk wani wanda ya tada hankali ko kuma zai sa yara su yi shaye-shaye da a ba su bindiga, a cire shi a duk wani harka ma na siyasa. Na gode mai magana.
To mun gode Ayuba. Manzo mu je kuma Kaduna, waye a Kaduna?
To assalamu alaikum, sunana Akarami daga Shawakar Goma ke Kaduna, shugaban kungiyar mutallaka na kasar Canjar Kaduna.
To za mu je Akarami, na hankalin kai karkata game da wannan.
To a matsayin mu dai na talakawa, tsakanin da Allah, kun ga dai wannan magana makamai ba ma filato ba, amma tun na filato ya nuna, to tsakanin Allah sai dai a ta'addaa. Amma Najeriya ba mu da wata kwarewa ko wani kishi na ganin cewa an kwace makamai hannun al'umma. Kai mun sha gani kwastam ma sun sha kama makamai kwantinoni, amma ba mu sani ina kare da wannan makamai ko kuma daga shigo da su ko kuma su aka hukunta. To ina ga su na kan.
Yanzu aka rame shi kenan. Shi kenan ba abin da za a yi?
Abin da za a yi shi na gama kawai malamai na musulunci na kiristoci su shiga da gama al'umma cewa munin da kuma abin nan illa da mutum zai shiga gaba kiyama idan ya kashe wani da makaman da ya aje a cikin gidanci. To idan mutum ya tsoron Allah kila wurga shi a Masari ko a Rabi ko a Rijiya ko a Nuri, amma dan jaman tsaro ne tsakanin Allah ko kuma cikin zuwa zai da Allah da ya kiya. Amma na rikici irin su ba ta kashe mutane a kowane mutane ba tare an kauna, amma makamai a kowane mutane iri Allah zai kawo sauki.
Amin summa amin Akarami. Bari mu je Naija, waye a Naija?
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a can ba.
To Ibrahim mai godiya, me ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa?
Gaskiya ra'ayina akan wannan tattaunawa da ake yi, to gaskiya akwai lazimin hukuma, don saboda ka dubi irin kwantinoni da jirage da ake kama da makaman da ake shigowa da su Najeriya, amma har yanzu sai mu ji shiru kamar shuka dosa. Wannan makaman za a rarraba su a inda duk inda zai kamata ba za a rarraba su. To kaga ko shawo kan wannan al'amarin yana da wahala.
To kana jin
su makamin da aka kama da aka shigo da shi a bididdigin makamin na shi wata ƙasa ke ba Najeriya wannan makamin take ba wani 'yan ta'adda da sauran da bai kamata shiga hannun su ba, to hakan ya kamata su yi, amma ba haka gaskiya da wahala.
To Allah ya kyauta. Waye a Kaduna? Mun samu kira a Kaduna, waye daga Kaduna?
Ibrahim, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ra'ayinka?
To lallai shawarar da zamu ba manyan 'yan siyasa da sarakunan gari garurukan nan na Jos suna da hannu a ciki, muna zargin su. Ya kamata kuma gaskiya
kana da hujja da zaka zargi mutum baka da dalili ba.
Tsayar mana kaji ai ita Zainab Babaji ta kawo rahoto daga ɗin sojan da aka je wannan garin, talakawa a ce zuwa aje ya fashi a ruwan da motsin shi lokacin Obasanjo a zaki biyu an ya tsawo mataki a zariyar sun tada majalar hanya an kage su wa'annan dole a tsawo mataki don a tabbatar da adalci a ƙasar nan wannan motar soja nan da aka samu a ruwan nan.
To mun gode Murtala ra'ayi riga. Yanzu muna kira daga Naija, wai daga Naija.
Assalamu alaikum, sunana Dan Lami Joja Kadara jihar Naija Najeriya.
To Dan Lami, na hankali kanka.
Madalla, a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Gaskiya makamai da suke shigo Najeriya a halin yanzu. Gaskiya ina gani kamar abin zai shiga gwamnati. Duk abubuwan da yake faruwa da makamai, ina da ce akwai wanda suke a ce ga yan fashi nan suna fashi da makamai, wala ba wanda zai je wurin nan. Ba kuma da zai yazo wurin.
To me ya kamata a yi?
Ga abin ya nuna a shi.
Me ya kamata a yi sai a kyale?
Abin ya nuna. Matakan da ya kamata a ɗauka, ina da ce ga yan fashi koko suna ana fashi, to ya kamata hukuma ta tashi tsaye a ɗauki matakai akan abubuwan da yake faruwa. Amma kullum yau a jina yau daban gobe na wancan daban gaskiya al'amuran da suke faruwa a kasar nan gaskiya yayi yawa ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta dauki mataki akai.
To mun gode Dan Lami. Bari mu je Taraba kuma waye daga Taraba?
Cindo ne Cindo.
To Cindo. Ja mu je.
Cindo daga gaskiya local government jihar Taraba.
To me ra'ayinka?
Ra'ayina da yake tafiya shine ya kamata gwamnatin tarayya da yi bincike a kan makaman da yake shiga har ya shiga wajen talakawa har a ta'addanci ya shiga.
To baka su mutanen gari ba rawan da za su taka a wannan al'amari? Ba wani gudunmawa da ya kamata su baya?
A yi rawan da za su taka shi ne abin da yake faruwa har makaman ya shiga hannunsu ta ina ne ya shigo. Shi ne rawan da ya kamata gwamnatin tarayya ta bincika har ta yi wannan kama makaman.
To mun gode cin da kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Maiduguri. Waye a Maiduguri?
Musa wanzan ne daga Maiduguri.
To Musa wanzan, ja mu je.
Hello?
Muna jin ka Musa mai wanzan.
Abubuwan da ya kamata da ya fito wani su ɗauka a kan akan makamai da yake shigowa ƙasashe kuma har yake shiga hannun talakawa. Ya kamata manyan malamai na addinai su wayar da kan al'umma da matasanmu.
To mun gode kwarai Musa wanzan da wannan shawara taka. Bari mu je Kaduna kuma waye a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To sunana Prince Abubakar daga kasuwar magani a jihar Kaduna Najeriya.
To Prince Abubakar me ra'ayinka?
To gaskiyan magana ni ra'ayina a nan kuma shawara ga gwamnati mataki na farko shine a tsaida adalci a dukkan matakai a wurin su musamman su shugabanni da alƙalai. Na ganin cewa domin kuwa wasu daga cikin masu mallakan makaman nan suka mallake su ne domin kare kansu sakamakon yadda aka ga harkan shari'a ya tabarbarce ilan aka sassari wani dan uwanka ko aka kashe shi ko ka kai hukuma ba za a dauki wani mataki ba. To kana tunanin ila kai ma nan gaba wannan abin zai iya faruwa da kai sai ka da ila mallaki dan wani dan karamin makami wanda kila koda wani yayin kuru kai ma za ka dan tashi kare kai. To matukar ka ce al'adalci ya tsaya a sosai a matakai daban-daban na kotunanmu da.
To mun gode kwarai Prince Abubakar lokaci mun halin nasa iya kan wanda zamu dauka kenan a yau din nan sai gobe idan mun bude layuka muka bada wani maudu'i kuma a kira na ra'ayi. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu zo ma labarin wasannin ne da Black Stars din Ghana inda mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya ambata sunayen 'yan wasa guda 23 waɗanda za su shiga karawar da Black Stars za ta yi da ƙasar Saliyu a shirin nan na cin kofin Afirka na shekara ta 2019 gasan samun cancanta shiga wannan wasa a Baba Yara Sports Stadium da ke Kumasi nan ƙasar Ghana. Captain Asamoah Gyan ya samu dawowa cikin tawagar ɗan wasan bayan an fidda sunan shi a cikin tawagar da sun ka isa Nairobi kasar Kenya. Black Stars din nasu suma zaman sassani a ranar 8 ga watan Oktoba shekara ta 2018 kuma kasar Ghana kamar yadda aka nuna a ranar 11 ga wannan wata na Oktoba za su kara da Salient din a Baba Yara Sports Stadium. Ya cikin ɗan wasan da aka kira sun hada da mai tsaron gida Richard Ofori wadda ke wasa a Maritzburg Africa ta Kudu da Lawrence Ati wadda ke wasa a kasan Faransa sai Felix Anan kuma sai Asante Kotoko da Harrison Afful John Boy da Limo Agbanyaga sai kuma Daniel Amati da kuma Andy Yadum sai Nicolas Opoku Jonathan Mensah da kuma Isaac Saki sai Mubarak Wakasu sai Kojo Asamoah da kuma Alfred Duncan da Christian Achiu da Thomas Ejepon sai Nana Ampuma da kuma Thomas Party sai Asamoah Jan da Bernard Mensah da Majid Waris sai kuma Emmanuel Barton da Bochi Yadum da ke wasansa a Red Star Belgrade kasar Serbia. Tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Nyahunyahu Tamaklo ya nuna cewar yana da imanin cewar Kwasiyanta ci dai samu tsallake rijiya da baya bayan jan kunnin da hukumar FIFA ta yi masa ba kuma ya gama wannan dakatar da shi da aka yi har kuma an kara masa wani kwanaki guda 45 yace yayi imanin Kwasiyanta ci zai samu afuwa daga hukumar FIFA. Ya faɗi haka ne a wata fira a wata tashar nan binnan Accra da ake cewa Staff FM. Tsohon captain din Black Stars Seven Appiah ya samu karramawa daga kungiyar nan ta kwallon kafar kasar Turkiya Fenerbahce dangane da gudummuwar sa da dagewa da yayi tsawon shekaru biyu da rabi da yayi a wannan club. Tsohon dan wasan Juventus da kuma kasar Yoruba Diego Legano shi kuma na a cikin waɗanda labun ta karrama su tare da basu allan girma. Zinedine Zidane ya nuna sha'awarsa kuma yana tsananin dukin samun ko yadda Manchester United wasa kuma ya shirya har ma ya fara daukan darasa na English wanda da shi yadda shi kama aiki a Old Trafford ko Jose Mourinho a United dai na a cikin wani irin matsatsai saboda rashin samun soma kakan bana da kyau da kuma irin rashin fahimtar juna da ke tsakanin su da Paul Pogba. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labarai amma wannan karan ta kaice.
Wani babban jami'in kasar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin kasar ba ta goyen bayan kirkiro kotun laifuffukan yaƙi wani muhimmin bangare na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da bangarorin kasar suke sake jaddadawa. Kotun da aka bada shawarar kafawa za ta kunshi alkalan Sudan ta Kudu da kwararru akan laifuffukan yaƙi na kasashen ƙetare wanda aikin su ne gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata kisan kiyashi a lokacin yaƙin Sudan ta Kudu da ya dauki tsawon kusan shekaru 5. Sabon shugaban Iraki Barham Salih ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya bada damar kafa sabuwar gwamnati. Kusan watanni 5 da suka wuce yan majalisar Iraki suka zabi Salih sanannen dan siyasar Kurdawa da ƙuri'a 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilastawa mutane ficewa daga wuraren da girgizar ƙasa ta yi wa barna a ƙasar Indonesia a yayin da ƙungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdi ke shiryawa ta kuma ta gabatar. Yanzu a madun kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman ita Safinatu Sada Sudan ke taimaka maka gabatar da shirin sai Julie Creation da ta bada umarni da injiniyan mu Cedric. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa kwan lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.